بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا وعشرين دقوا قوات الربيع الثاني شكرا تدبوا لكل أربعين دشدة ودي عشرين دشدة قوات أكتوبر ويد عشرين دقوا ميلادية وانا مجلسينا من البركة نرادن أصبر دمكي كراتو شكل التافه عمرة الأحكام نال الحافظ العلامة أبو الغني ابن عبد الواحد المقدسي منا حديثي ندريد همسند أي حديث براء ابن عازب نعم قارك رجع ونا حديثي دم تجبد أبن ديمان سوران الشريه مالتي عن وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. حديث نقب نبراء بن عازب الله تعالى يجعل سودك شيد بابنسا قال إيتي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى مازال أيامنا خلنا بارانا واتو إيد بابنسا بعد الصلاة وخلنا بنا يأي تبايا يأي سلا إيدي فقال إيتي من صلى صلاتنا دوا دي يسلا wannan sallar tamu wanda saka ni suka nayi yanka kwatankwacin irin wannan yankan namu faqada asaban ni suka to ya dace da ladan yanka da aka shar'anta a wannan rana wa man nasaka qabla salati duk wanda ya yanka kafin sallah ladan suka lahuto bai dace da yanka na wannan ranan ba faqala abu burda bin niyar sai wani sahabi abu burda bin niyar ya ce khalul bara ibn azib wanda ke dan uwan mahaifiyar al bara ibn azib ne ci ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni nasaktu shati lalle ni na wato yanka dabba ta qabla salati kafin ai sallah wa araftu anna al-yawma yawma akul yawma aklin wa shurb na san cewa yau rana ce na ci da sha wa habbtu an takuna shati awwala ma yudhbahu fi baiti saboda kan nan kwadayin abun yanka ta zama ita ce abin da za a fara yankawa a gidana fa dhabahtu shati sai na yanka ita abin yakantawa وتغديت قبل أن آتي الصلاة كما نيك على تير إتكاف أن ذو مسلاتي إن سلا قال ثم ذال الذي شاتك شات لحم وأن دبا لكيانك دبا تيكو كات ناما أما با دبا تليبا قال ستي يا رسول الله فإن عندنا عناقا يا ما إن الله منا دكرم دبا وهي أحب إلينا من شاتني تو كرم دبا لن تافي متبا أو جم تافم مصي أكم ما واتو من يندبو بيو دابيو afa tajziwa anni idan na yanka ta ya isar mun wannan qala na'am sai manzo Allah ce eh ya isar maka walan tajziya an ahadin ba'daka kuma bai isar ma wani ba wanda ba kai ba daga yanzu wato kai kade ka samu wannan rahusa ke muna nan kan muna kan gaba na faqada wanda saka nusuka na faqada asaban nusuk muka yi magana kan wato hukunci na wato dabban layyar an aka yanka ta wajibi ne ko ba wajibi ba jumhurin malamai daga ci akwai malamin malikiya suna ganin suna ce muakkada malamai a irin su ahnaf kuma wannan shine ikhtiyari shekhu sahibi tabiya yana ganin suna ganin a layya wannan wajiba ce wanda bai layya ba kamar ya sa abu ubangiji to asali mun riga mun gama wannan babu illa iya kare kamar bayanin da kai ma wasu yanda ya kamata ba saboda kan dan dawo da mu baya shi ma dai ba wai za mu ƙara wani abu da muka faɗa a wannan lokacin satin da ya wuce ba ne illa iya kare abin da nake tsammanin ba a fahimtan ba shi zan ƙara bayani ita wannan masala kamar da na faɗa akwai saɓani tsakanin malamai kan hukuncin layya galibin malamai jumhur sun tafi akan cewa sunna ce muakkada, sunna muakkada bata tafi kace sunna kadai, kace sunna kadai wannan kaga kamar wani abu ne musahabi ko fadila ko ragiba ko wani abu irin wannan, an kace sunna muakkada. Wasu malamai samu sunna muakkada a sami wato wanda bai ba a ce wato ila ya da laifi ko abin da ya kaba da wannan to amma su shi Abu Hanifa yana cewa wannan abun wajibi ne. To shine sai muka zo da manganna Ibn Taymiyyah yana cewa sha'ira ce wata alama ce ta addini a wannan rana, kuma Ubangiji yana yawan hada ta da sallah, saboda duk wannan alama ce zai saka fahimci wajibi da dai sauran bayanai da Ibn Taymiyyah ya kawo, na tabbatar a kuma wannan karatun za a ji. To da akwai akarai da muka kawo akari na Abubakar da Umar, wanda aka ce akwai lokacin da aka samu busilayya ba masu, sannan an samu akari daga Abdullahi ibn Abbas, an samu akari daga Abu Musa Abu Mas'ud al-Ansari, Uqba ibn Amr ibn Uqba al-Ansari, cewa duka busilayya ba, saboda haka malamai suka kuma kana manta daga cikin malamai da zahirin su suna ganin kamar wajibi daga cikin sahabbai akai Abu Huraira. Abu Huraira yace daga cikin abinda ake ruwatuwa daga wajen sa, yana cewa man wajada si'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana, duk wanda yake da manye layya bai layya ba to kada ya kusanci wajen sallah. Wannan zahiri da haka kamar yana nuna wajibi, inda wasu daga cikin malamai akwai irin amsar da suke ba da wannan akari din, saboda haka su malaman a jumhur da suke cewa wannan abin ba dole bane, layyanan ba dole bane, suka ce wannan aiki na sahabbai da aka samu Abubakar, Umar, Ibn Abbas, Abu Mas'ud al-Ansari, Abdullahi dan Umar, ya kamata a saukar da shi masauki na bayani, kamar suna gaya maka abinda suka fahimta ne daga manzon Allah, cewa shi manzon Allah ya dai ce lalle ai ya karfafa amma bai nuna abin ya lawa wajibi ba. Wannan shi ne ake kira yunzalu manzilatal bayan, za a saukar da shi masauki na bayani. Akwai ayoyin da malamai ke daukan irin wannan abubuwan, idan sahabbai suka ijma'i nasi ya zo a yanayin nasi da ya zo ya nuna wajibi, abu wajibi ne, sai aka samu sahabbai sun yi ijma'i akan cewa wannan abin musahabi ne, aka ce ijma'i ba wai shi sabani ba, ijma'i. To idan suka yi ijma'i wannan wajibi, in ji malamai a koma zuwa ga wato yanda suka fasara, saboda wannan kaman fasara suke maka, saboda kai ba za ka fahimci nassin a gayansa ba sai ka koma wajen su kuma kamar suna gaya maka cewa matsala ga yanda yake ya dauki abu, ba da yake abu a matsayin wajibi ba, saboda su suka fi sanin wato alqara'id al-haliyah. Alqara'id shine wasu alamomi da su na abun wajibi ne ko ba wajibi ba, su suna kusa a gaban su aka yi, wanda a gaban shi aka yi kuma yana fahimta abinda yana fahimtan abu fiye da wanda shi bayan aka yi. Ash-shahidu yara ma la yarahu al-ghaib, jimala ne wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka faɗa, cewa idan sahabbai suka ijma'i kan taqyid al-mutlaq ko kuma takhsis al-am, nasi ya bi a matsayin mutlaq a saki haka, ko kuma ya zo da fadi sai sahabbai suka nuna maka aya wannan ya shafi kaza ne kawai, to wannan wajibi a kuma wajen su mutukan bisi sabani ba, ana amfani da shi wajen taqyid al-mutlaq da kuma takhsis al-am. Wannan shine mazhabi na malamai muhaqiquna, kuma wannan shine abin da aka tabbata akan shi a usul fiqh, kamar wanda ya duba al-muwafaqat da ga haka. Sai aka suke cewa to kaga annan sahabbai Abubakar, Umar, Ibn Abbas, Abu Mas'ud al-Ansari da wasu daga cikin sahabbai Ibn Umar, ba san wanda ya saka musu akan cewa layya ba wajiba shi ba, zahirin kuwa ruwayar su ana ganin kamar suna nuna sun tafi da layya a matsayin matafiya wanda ba wajibi ba. Sai aka suke cewa to kaga annan ya kamata a dauki magana sa matsayin wato bigini na bayani. To wasu daga cikin malamai za su iya ba su amsa da wannan akali da muka kawo na Abu Huraira. Abu Huraira cewa duk wanda ya samu dama bai layya ba to kada ya kusanci masallacin mu, kaga a zahiri shi kuma kamar ya saba. To shi kuma amsar da suke watakila za su iya bayarwa shi ne su ce to ai kaga shi ɗaya ne, to shi kuma ijma'i idan mutum ɗaya ya kauce ba ijma'i, wannan abin da kawai za a fassara shi ne watakila shi bai sani ba ne, ya jahilta ne ko kuma ya yi tawili ko abin da ya kama da wannan, ko kuma ya zama magana nasa akwai ihtimali, tunda wannan ma akwai ihtimali. Abu Huraira ba wai cewa ya wajibi ba, cewa ya kai ya kusanta, watakila yana yi ne saboda karfafan gwiwa kawai, ba wai dan wani abu ba. to su masu cewa wajibi irin su Ibn Taymiyyah su ma dai suna ganin wannan akare da aka kawo na da suke waɗannan sahabbai su ma dai ba wai nassi ne karraba kaza akwai nassi kara akwai zahiri ai wannan wannan nassi na Abu Hurairah shi ma zahiri ne amma kuma aka juyar da shi saboda aka ce yana da ihtimali su wasu kace to wannan ma yana da ihtimali ba wai nassi ne karraba shi ne wato abin da sai madan farana sahabbai suka aikata haka shine watakila a lokacin suna kokarin tunkuɗe kuskuren fahimta na wasu yanda suke ganin wajibi ne akan kowa da kowa shine suke kokarin nuna cewa a wajibi ne ga wanda yake da ƙari akan bukatar sa kaga wanda ai shine abinda Abu Abubakar da Umar aka ce suna yi mahafata an yukta da bihi ba saboda wanda wani bai da shi yazo yana yana gogoriyo da su ko kuma yace zai wannan da su to kaga shawa akwai ihtimali saboda wasu sun kokarin nuna kamar abinda muka raje hi a wata sati ba su gamsu da shi ba eh to ba dole ne sun gamsu da abinda muka faɗa ba to amma dai watakila in yi karabin karatun zai fahimci ina muka dosa Ibn Taymiyyah ya kitaba laysa kullu ahadin yajibu alayhi an yudahi su malamai da suke kokarin abin ai ba amma ba a ce kowa da kowa da sai yayi layya ba wanda kawai zai yi layya shine mai iko kuma wanda yake sai ya samu ƙarin dukiya akan bukatar sa wannan shine layya ta wajaba akan sa wannan kuma sauran akarai Ibn Taymiyyah yana ganin su da yayin malamai irin sa da suke cewa wajibi ne a dauke su a tabiru su a irin wannan matafiya cewa su wata matsala ce suka gani suke yaki da ita ba wai suna maganan wajibi ne ko ba wajibi ba to kaga yadda malamai ke abin nan sai mutum ya gama kawo dalilan zai ga ana bisa ɗaya ba dai ana wannan saboda hakiki shine yadda muka faɗa a wancan sati magana ce guda uku ko dai a ce na farko al-wujub ala al-ayat wannan wajibi ne kan kowa da kowa sai yayi layya idan bai yi layya ba to wannan yayi zulubi mutum yana da iko wannan magana kuma kasiya tana da rauni ko da mun ce wato akarin Abubakar da Umar ba zahir bane to amma akari na Abu Mas'ud al-Ansari a gaskiya ba yanda za a yi da wannan akarin saboda shi Abu Mas'ud al-Ansari cewa laqad hamamtu an ad'a al-udhiya saboda na yi himmatin ba in bar yin layya wa inni la min aisarikum ina kuma da halin yi makhafata an tahsiba an-nafsu annaha alayya hatmun wa wajib saboda kar a daga ganin abin ya zama wajibi a kaina a watar waye kicewa kar wato su wato wannan dan ba yake ne boss ina makwabta na su rika ganin kamar wani abu ne na bari wajibi a kaina ne zunubi to kaga ba abin da za a yi da wannan asarin inda wajibi ne a kan shi dan zai faɗa haka ba yanda za a yi da wannan asari kuma hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma da yake aikan Ikrima maulansa ya je ya ce musu nama to zaka iya cewa ita malin wata ilimi da kuɗi to amma dai abu ne bai yi ƙwarai da gaske saboda gaba sai abin da sun samu kuɗi an samu ana dan kuma samu abin layya a lokacin su bai da wahala saboda dama kusan duk akan kiwon ake akan kaza ake dan abin hawa ba nan ba wani abu ne wanda zai musu wahala su wannan ba magana na magana na biyu kenan magana na ɗaya kai afwan magana ta biyu shine a ce wato wajibi da al-kifaya wanda shine muka raje ne magana ta uku kuma shi ne a ce suna ce mu'akkada mutum idan ya bari ba zai zama ya yi zunubi ba sai dai in ya dimanta a kai watakila a zarge shi zargin malamai suna da saɓani suna mu'akkada idan mutum ya bari ya yi dungurgumi ba ya yi zunubi ne za a ba shi ko a'a dai kawai zargi ne a yin yadda za ka zargi mutum idan ya saɓa ma abin da ya fi to kamar yadda muka faɗa gaskiya wato a ce dai wajibi ne yana da abin dubawa ne to in aka ce kuma mustahabbi ne to shi kadai kawai a ce sunna wannan ko sunna mu aka dashi ma wannan ni a fahimta ta yana da rauni saboda wannan kamar zai halatta mana mu ce za a iya samun wata shekara da al'umma din gurin musu layya ba in kuma da musu layya ba musu zunubi ba to in aka faɗa kuma to kaga wannan ya ci karo da shi abinda ubangiji muka ga ya shimfiɗa a cikin akwatin qur'ani ubangiji kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa ya yi ta hada sallah da azumi da yanka wasallu rabbika wanhar inna salati wa nusuki wa mahyaya yana da hada su sanafa ubangiji ya kira su da wata sha'ira ya kira wannan yanka da sha'ira yace wal budna ja'alnaha min sha'airillahi ya kira ta da sha'ira kai tsaye sha'ira kuma abinda muka sani a addini duk abinda aka ce alama ce ta addini to bi halta a bashi ba baki daya ba ba wai dole ne sai zai wajaba kan kowa da kowa a lokacin ba amma dai a ce al'umma ta bar abin baki daya to wannan bai zai zama halal ba bai zama halal ba kaman iqama kaman kira sallah ai ba dole bane sai kowa da kowa yayi kira sallah ba dole bane kowa da kowa sai yayi iqama amma al'umma su musu taru su ce ba za su yi wannan ba za su kira sallah ba to wannan ayi zulubi baki daya to kaga wannan akwai wannan bambanci sannan kuma zuwa aikin haji duk da zuwa aikin haji an alaka ta shine da wanda ya samu iko da wanda ya samu amma da al'umma za ta hadu a wata shekara a zuwa ba wanda yayi aikin haji a ranar ko babu dalili to wannan masu wadatan wannan a wannan shekara din ubangiji DC ya ba su zulubi duk wanda ke da dama ya dai wani kokarta bai kokarta ba wannan magana cikin malamai haka suke fada suka ce saboda sha'ira ce to shi ma wannan matsalar da muke magana yanzu layyafa ita ma sha'ira ce a ce wato a sami a wata shekara dungurgun al'umma basu layyan baki da a ce duka malumi biki layya to hakika mun bar sha'ira sha'ira kuma da nasin qur'ani ubangiji ya kira wannan sha'ira in kuma aka ce an bar sha'ira to kaga wannan wani abu ne na zulubi wanda malamai da yawa mun kawo hadisi dake cikin as-sahih hadisin Humayd ibn Tawil daga Anas ibn Malik cewa manzo Allah ya kace idan ya zayaki mutane to yakan jira a bayan gari ya ji za su kira sallah ko ba za su kira ba wannan malamai da yawa suna cewa wannan dalili ne akan cewa idan mutanen gari suka bar ɗaya daga cikin sha'ira na musulunci to ya halatta ga wanda ke da iko shugaba ya je yaƙe su ko sahabi ne kuwa Al-Khattabi yake cewa fihi anna al-adhana shi'arul islam wannan yana nuna maka cewa kira sallah wato alama ce ta musulunci wa annahu la yajuzu tarku bi halta abashi ba walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkihi da wasu mutanen gari za su hadu akan barin shi jazal sultan qitaluhum alayhi ya halatta wato me wannan wanda yake da shugabanci je yake su saboda to ita ma wannan a tafi da ita ta wannan tafiyan idan ka ce ba wajibi ne ba to kuma akwai sauran maganan ko dai wajibi al-kifaya ko dai kuma musunna ce muakkada to babu kuma dalili sa ka kai zungu sunna muakkada bayan ga waɗannan abubuwan za su iya shigowa ciki waɗannan tunda tabbas ai ba su kai ikama da kira sallah ba su kai wannan layyan ba yanda ake da wato abunan da su saboda ka as-sahih mu da abun da ya bayyana mana shine kira sallah afwan yanka na layya wajibi al-kifaya ga wanda ya samu iko kuma ga wanda yake da dama idan mutum yana suna da dama maurata suka ki yi na wani gari to duka sun hada su yi zulubi duka dole wasu su soka su cire wasu su daga laifi sannan kuma wannan wannan shine magana ta farko magana ne kuma idan mun maurata mutum na da kudin ko da a sunna ce mu akara dama daga cikin kauli na malikiya akwai magana sunna mu akara idan mutum ya bace da gangan ya zama aikin sa kinan bari jumlatan wa tafsilan to yana da zulubi in suna ce mu'akkada to ita ma wannan magana za ta idawo wa adan cewa idan mutum ya bar ita kanta layyan yana da idama shi dungurgun baya yin layyan ne kawai shi ya daina ko ba zai yi ba ya bar shi a dunkule da fillah duk ya bar shi to wannan shi ma zai iya samun zulubi ba wai kada ta ce fardun al-kifaya ne tsammanin a zai iya bari dungurgun in dai ya bari dungurgun to wannan shi ma zai iya samun zulubi wannan kuma akwai ire-iren waɗannan abubuwan a shari'a wani abun da farko idan ka ki haka ba za a ce kamar malaman mu na malikiya ai zaka ga muna ga wanda yake bin littafin mu zaka ga muna yawan kawo magana talbiya duk da mun wasu daga cikin malamai sun saba mana Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Hasan ibn Salih ibn Hayy sun saba mana gami talbiya wajibi ne ko ko ba wajibi ba sunna ce muakkada ko ba to mu malikiya abinda muke cewa idan mahajjaci idan yaje in yaje wato zai aikin haji labbaka nan dole dai ko da so ɗaya ne ko so biyu yayi idan ya tun ya je aikin haji har ya dawo bai yi ba to sai yayi yanka wannan magana ta sabani amma sai yayi yanka to irin wannan shi ma ta irin wannan mahangan ne shi kanshi zaka iya cewa ga wanda yake da ban yayi la yaki a dunkule baki daya yaki kuma a fila fila ba yaki bai kuna kuma da dama to shi ma wannan akwai zunubi akan sa ma wannan masalan guda na biyu nan akwai sabani na malamai malikiya ne mu muke da wannan ra'ayin galibi Imam Shafi'i yana cewa wannan sunna ce kawai musahabba amma dai malikiya muna cewa talbiya wannan dole ne to shi ma wannan wakila in muka zo wannan gabar zamu yi magana insha Allah akai saboda haka wannan shine abinda mu yahuwa yana mana cewa layya wannan wajibi ne al-kifaya sannan kuma wajibi ne a dunkule mutum mai iko mai dama Allah ya bashi dama to zai yi koda ba kullun ba koda ba kullun ba wani lokaci yayi wani lokaci ya bari in yana so ba za ci yayi zulubi ba amma din gurgun yayi sai shi ya yanke yin layya a gidansa to wallahi akwai zulubi wallahu ta'ala a'lam na'am sai manzo yake cewa ko albaraka yake cewa fa qala abu burda sai Abu Burda bin Niyar yace manzon Allah ya Rasulullah inni nasattu shati ni na yanka dabbata qabla salati kafin sallah wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa shurbin na san cewa yau dai rana ne na ci da sha to wannan shine zai kawo mu magana cewa a shi kaga abu ne wanda sahabbai tun daukashin su baki ɗaya dukkan su sun riga sun san cewa ranar idi ba ranar shi da azumi ba rana ne na ci abinci rana ne na farin ciki rana ne bai halarta kowa ya azumi a wannan ranar ba wannan bil ijma' ranar idi wannan ba malamai sun tafi akan cewa ba a yin azumin ranar idi to wannan in babu masallah ne kusa akwai kuma ayyamu tashrik akwai ranakun farar ranakun nan ranar 10, 11, 12, 13 wannan ranaku da muke yi da muke kabarbari ba ma gamawa sai ranar sai da al'asar din ranar 13 ga wata muke gama wannan kabarbari da ake yi a magana mafi inganci kamar da wannan shi ake rubutuwa daga Ibn Abbas ake rubutuwa kuma daga Ali ibn Abi Talib da sauransu da sauransu to ragowar waɗannan kwanaki su ya halata ya azumi ko bai halata ya azumi ba da mun kaga ya ce ne arabtu annal yawma yawma aklin wa shurbi na san cewa dai yau wato yana nufin yau ranar sallah kenan ranar babban sallah rana ne da ci da sha wannan kaga ya zo a nasi a hadisin to shi ya masa ya magana ita kuma kwana sha 11 na 12 na 13 su ya magana su ana iya yin azumi ko ku suma ranar ku ne da ci da sha bai halatta kowa ya azumi ba in aka ce bai halatta bai mutum bai azumi ba ko kafara nake kansa to in aka zo kan ranar wannan sallah din to kaga zai yi kwana wurin kudi kenan fa ba bai azumi ba bai cika ba da wannan kafara ba misali yana da kafara na wata biyu to idan aka zo zai fi tsallake wannan kwana ranar sallah da kuma ranar kuna ayyamu tashrik wannan shine ba abuna kuma idan da zai rama wani azumi da ake masa ko na ramadana ko na bakance ko na wani abu duk bai halatta ya wannan ranar ba ko kuma muka ce a sai ranar idi ne kawai to kaga wato da zara idi ya ta tafi ranar idi ta riga ta tafi ranar 10 ga wata shikenan 11 12 13 ne cigaba da azumin sa to akwai hadisi a wannan babi da manzo Allah yake hana su ba wadannan ranaku guda uku ranaku ne ci da sha da farin ciki da kuma sada zumunta manzo Allah ya hana ayi azumi a cikin wadannan ranaku daga cikin hadisin daga ci akwai wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da Ibn Abi Shayba a cikin Al-Musannaf Imam An-Nasa'i a cikin Sunan dinsa da At-Tirmidhi cikin Al-Jami' dinsa hadisi Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri daga Habib Ibn Abi Thabit daga Nafi' Ibn Jubair Ibn Mut'im Ibn Adi daga Bishr Ibn Suhaim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khadaba ayyama tashriq mazala yayi hudu ba a ranaku ɗaya daga cikin ranaku na wato bayan babban sallah wannan ranaku guda uku na bayan babban sallah daga cikin abin da ya fada wa inna hadhihi al-ayyamu ayyamu uklin wa shurb mazala ya fada ce waɗannan ranaku ne na ci da sha wannan Nafi ibn Jubair ibn Mut'im ibn Ali amintacce ne ina rawaitowa daga Bishr ibn Suhaim wanda kuma shi kuma sahabi ne dan haka wannan ya tabbata daga mazala cewa ya fada cewa waɗannan ranaku su ma sun bi ranar layya a madaran ci ne da sha banda shi kuma akwai hadisi da aka rawaito sai ni Hasan Imam Ahmad ya rawaito da Ibn Abi Shayba da An-Nasa'i da Ibn Majah da Abu Ya'la a cikin Musnad dinsa da Ibn Hibban a cikin Sahih litafinsa hadisi Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Layth daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira Abu Huraira yace mazala yace ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurb ranaku guda uku na bayan layya ranaku ne ci da sha wannan isnadin sa hasan ne jiddan Muhammad ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Layth akwai magana game da haddansa musamman ruwayarsa daga Abu Salama Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ana cewa wani lokaci magana ce ta Abu Salama sai ya shimfida isnadin zuwa ga Abu Huraira to amma dai yana da shawahid da aka hadisi ne hasan banda wannan akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dauda da Musnad Ad-Darimi hadisin Malik ibn Anas yana rawatowa daga Yazid ibn al-Had daga Abu Murra Maula Ummu Hani Abu Murra sunansa Yazid Maula Ummu Hani cewa ya shiga wurin Abdullah ibn Amr da cewa da shi da Abdullah ibn Amr ibn al-As sun shiga wajen babansa Amr ibn al-As ranan ɗaya daga cikin ranaku na ayyamu tashriq sai Amr ibn al-As ya ba su abinci su ci to sai ɗaya daga ciki watakila ko ɗansa Abdullah ibn Amr ibn al-As kusan shi ne mai yin azumin nan shi yau ya azumi gobe sha to sai ce inni sa'imun ina azumi فقال عمرو سي عمرو يجي مسام شي بابا كل كتي wannan kaci abuci fa hadhihi al-ayyam allati kana rasulullahi ya'muruna bi iftariha wa yanhana 'an siyamiha wannan wadannan ranakuna da goyi da maza da yake ba da umarin mu kare azumin mu kar mu azumi a wannan rana kuma yana hana mu bi azumi yana hana mu bi azumce su amma malik sai yace hiya ayyamu tashrik wannan yana magana ranakuna guda uku na bayan layya sai ka gana da hadisi wurin guda uku banda wannan kuma akwai hadisi hadisi na yana ci shi ma sanan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad da Jami' at-Tirmidhi sanan Nasa'i da kuma Musnad Ibn Abi Shayba hadisin Musa ibn Ulay ibn Rabah daga Ulay babansa Ulay ibn Rabah ko da kiyaci a dai ce mashi Ulay ibn Rabah Ulay malama hadisi wani lokaci suka abai da wasu abu da wasu sunaye da watakila mutanen da ake kira su ba su a lokacin to amma wannan akwai nasiha ga addini ba wai saboda sai ka ce wani gurbu wani kaza wani kaza wata ila ba zai san sunan ba ko wani ma baya san sunan to amma idan aka sake saboda shi ya riga ya dauko ilimi ya zama malami kuma sunan sai ta yi daidai da wani suna wanda yake wanda ifi ne to idan ba a fara wannan inkiyan ba tarihin da wani abun ba to kaga duk wani abun da ya dauko na addini sai ya biya dilmi ya tsammanin wancan din ne to da haka dan a kiyaye martaban shi kadai kwara a kiyaye martaban mutane baki da al'umma baki da dan ka sai ya gabatar da irin wannan to shi yana cewa shi kar wanda ya saki ce mishi Ulay sunansa Ali dama to sai ake tasgiri to yana fushi kwarai da gaske to Allahu a'lam ba sani ba in ci gaba cewa Ali amma dai malamin hadisi Ulay suke cewa Ulay ibn Rabah al-Misri daga Uqba ibn Amir yake cewa mazalla ya ce yawma arafa yawmun nahri wa ayyamut tashriq عيد اهل اهل الاسلام yace da ranar arfa da ranar babban sallah ranar 10 ga wata kenan wa ayyamu tashriq da kuma ranar kunnan guda uku na bayan babban sallah عيد اهل الاسلام wannan ra'iri ne na duk musulmai wa hiya ayyamu akli wa shurbi kuma ranar kunnan na ci da sha kaga bai san azumi kenan ya da arfa okay to wannan afwan wannan yana magana wahiya ayyamu yana magana kan ayyamu tashriq yana magana ayyamu tashriq ayyamu nahar amma wadannan ayyamu nahar ta shigo cikin magana cewa idu ahlul islam sai wa tahrimu sai wato haramta akwai ruwaya da ake ruwaitowa a cikin asai ya ce sahih al-bukhari ruwaya zuhuri yana ruwaitowa daga urwa ibn zubair kuma yana ruwaitowa daga salim dan gidan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar urwa yana ruwaitowa daga aisha cewa manzo Allah bai ma kowa rahusa ba akan cewa zai iya azumtan azumi a waɗannan ranaku guda uku sai ga wanda yake kawai muta mutti'i ko wanda yake kirani a wurin aikin haji kun san ga wanda yake tamattu'i ko yake kirani to yana in bai samu hadaya ba hadaya na kansa zai fidiyan wannan abin da ya tamattu'i da yayi zai yanka to idan bai samu ba qur'ani abin da ya gaya mana shine wato zai yanka afwan zai azumi goma guda uku kafin yana can kwana bakwai idan ya dawo shi Allah ta'ala ke cewa kamar tabatta bin umar ila al-hajj fa mastaysara min al-hajj abinda ya mishi sauki na hadaya wa faman lam yajid fasiyam thalathati ayyamin fi al-hajj wa sab'atin idha raja'atu zai yi kwana uku a inda yake wato aikin hajjin sa kwana bakwai kuma sai ya dawo ka kwana uku ai zai faru a cikin ayyamu tashrik ne to sai manzo Allah ya mishi irin wannan hali shi ma rahusa cewa zai iya yi amma in ba shi ba to babu wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ana rawata daga imam zuhri daga urwa daga aisha kuma ana rawata daga salim maula ibnu abdullahi ibn umar daga babansa abdullahi dan umar sadaka galibin malamai abinda suka tafi akan shi shine ranaku na layya da ranaku kuma na waɗannan ranaku guda fara ranakun nan haramun ne mutum ya azumi ko da kuna na nafila ko da kuna na ramako ne ko da ku albashi ne yayi suna cewa wannan haramun ne musamman dai na nafila dai shi ma aka fi magana akan sa wannan shine mazhabi na al-a'immatu al-arba'a baki da Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad kuma wannan shine ra'ayin da Ibn Hazm al-Zahiri shi ma ya goya baya a cikin al-muhallasa daga cikin limaman zahiriyya Imam Ibn Abd al-Barr ma shi yana ganin malamai ne da suka biyo baya da ƴan baya akwai tsakanin sahabbai akwai sabani amma dai malamai ƴan baya fuqaha al-amsar ba a samu sabani akan wannan ba daga baya sabani ya kullu akan cewa ana shi yana cewa wato sabani ya wato ijma'i ya kullu bayan sabani da ake da shi a baya kan wato ba a yin azumi a wannan rarrafu yana cewa fala khilafa baina fuqahai da amsali fi ma alimtu yace ni ban san wani sabani ba tsakanin manyan manyan malamai da suke garuruwa annahu la yajuz li ahadin sawmu hatta tawwa'a cewa bai halatta ga wani azumi a wannan rarrafu guda uku ba ya azumin nafila ba akwai magana azumin farilla wannan akwai magana akan sa amma dai azumin nafila wannan duka sun yi ijma'i akan cewa bai halatta ba to kamar da na faɗa wannan yana magana malamai da suka zo bayan sahabbai bayan sun yi dirasa ma matsalar daga baya sai suka zaba abin da ya fi musu suka ijma'i akan haka amma sahabbai akwai wanda suka dan saba wasu daga cikin tabi'ai akwai Aisha zaka yi babaki ta rubuta wannan hadisi kuma za ta saba eh akwai Aisha mata ma'aiki ummul mu'minin ta saba a wannan babi akwai Ibn Abbas da wasu daga cikin jama'a da karfi tabi'ai kamar Aswad bin Yazid An-Nakhai da wasu daga cikin malamai sun nika yin azumi ba ranar laye ba ranar murnar ranaku guda uku da ake jifa saboda haka to sun halatta za a yi azumi a wannan rana ga riwayar Aisha yana cikin musannad bin Abi Shayba yana rubutawa daga Waki ibn Jarrah al-Ra'asi daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa ibn Zubair cewa anna Aisha kanta su ayyamat tashriq tana yin azumi wani lokaci a wannan ranaku guda uku tana yin azumi sanana rubutu sanan ibn abi shaba ya fara fitarwa daga abdul a'la ibn abdul a'la ibn muhammad daga sa'id ibn iyas al-jurairi daga qais ibn abaya al-basri al-hanafi daga ibn abbas yace ya tambaye ibn abbas akan yin azumi a ranakun da suke bayan layya sai ibn abbas yace masa sum in shita kai azumin kaga dama sai kuma wannan qais ibn abaya saduq ne zalaq isnadi ne hasan wannan ko kace fiqa mahadisi sahihi saboda ya daga cikin malamai da suka zauna da Ibn Abbas sai kuma dauki ilimi daga wajensa na tafsiri da sauransu Ibn Abi Shayba ya kara fitarwa kuma da isnadin sa zuwa ga Mu'tamir zuwa ga Ataymi zuwa ga Abu Mijlas Lahid Ibn Humayd As-Sadusi cewa ya ga Ibn Abbas yana jifa kuma yana azumi to kun ga ai kaga dole a ce wannan ayyam tashriq ne sannan kuma aka ake ruwaitowa daga al-Aswad bin Yazid daga cikin manyan manyan muhadara muna wanda sun riki manzo Allah mabu samu sun ganshi ba sannan kadir ruwaya su suna yi ne daga wajen manyan manyan sahabbai irin su Aisha to ana ruwaitowa Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi daga Waki ibn Jarrah al-Ra'asi daga Shu'ba ibn al-Hajjaj daga al-Hakam ibn Utayba cewa al-Aswad bin Yazid wani lokaci yana yin azumi a wannan ranar kuma banda shi ma akwai wasu to me ya uzin da malamai ke ba waɗannan sahabbai akwai wanda suke kokarin cewa wai ko ba sani ba to magana cewa ba sani ba nan bai abita su ba gaskiya yana da musamman din ita Aisha dai wannan yana da rauni a wajenta saboda ta ruwaito wannan abu so ta ruwaito magana cewa bata sani ba sai dai kaka mata wani tawilin amma dai rashin sani ita dai ga Aisha to ya kawo Abdullahi ibn Abbas gaskiya abu ne bai yi ri a ce bai san wannan ba saboda Abdullahi ibn Abbas a cikin sahabban ma ba kowa ba kusa Abdullahi ibn Abbas ba ta daga cikin muhajirai lokacin sayyidina Umar yana yaransa ya riga kantar da su fa Qur'ani da kuma wasu abubuwa na addini sahabbai muhajirai fa muhajirai ka san ba da yawa a lokacin to ma na ka ma kara wato matsu da abin kusa daga cikin masu daukan katun Qur'ani a wajensa akwai Abdurrahman ibn Auf daga cikin Ashar ibn Bashir ibn Jannah da aka so a ba su kalibanci bayan Umar to a ce Abdullahi ibn Abbas bai san wannan ba duk da ba a cewa ya je wa komi amma dai abu ne wanda ke yana da nisa kwarai da gaske to akwai maganan cewa wataƙila ko tawili ne kaga a wannan wataƙila ya zama ɗayan biyu sun Aisha tana halatta waɗannan abubuwan saboda tana tunanin cewa hanin ya tsayu ne kawai akan wato azumin farilla ba azumin nafila ba wannan kuma zai yi a ce azumin farilla shi ne Allah ta'ala ya hana mu ko in ce manzo Allah ya hana mu mu azumta amma azumin nafila wannan zai iya yi saboda haka su ba su shigar da azumin nafila cikin hanin ba ko kuma yanzu suna halattawa ne saboda bukata suna ganin idan mutum yana da bukata ko kuma ya zama a wani ranar kura da kushi da kuma yake available yake zama yana da dama yana hutu misali to shi kuma in yace ya kuma wajen aiki bai da dama ya rama asaran azumin sa yake ganin wannan ranar kusu ne kawai da yake da karfi da kuma kuzari zai yi azumi suke ganin wannan babu lifi zai yi azumin duk da wannan ra'ayin gurami ni a waje na da rauni na fi tsammanin Aisha da Abdullahi ibn Abbas sun cire nafila ne daga cikin wannan hanin sun shigar da farilla ne saboda abinda yasa na faɗa haka ita Aisha da Abdullahi ibn Abbas abinda zaka fahimta shine azumin farla ne mu kawo kamar rababana kamar azumin bakaci wannan bakaci kaga shi dai ba kansa sai aka yi wani shi ma ta zama wajibi a kansa kamar azumin kafara shi ma ya zama wajibi a kansa to duk ire-iren wannan azumi ina ganin kamar wannan shine abin da su Aisha suke cewa bai halatta a yi ba amma suna shiga da nafila tunda Abdullahi ibn Abbas ai zahirin ruwayan shi da muka rawaito na Qais ibn Abaya yana magana da nafila yayi yace sum in shi'ita sum da kuma ruwayan Abu Mujlis lahiq ibn lahiq as-Sanusi cewa shi wato nafila ne yake fitarwa ba wai farilla kun farilla ne wannan bai kaulan wahidan har ya shigo ciki wannan shine wato akan a ce wai wannan wai kaman bayani suke maka sai ya ce maka wannan wai karaha ce tanzihiya wasu malamai suna cewa wannan karaha ce tanzihiya wai karaha mazala kawai ya nuna maka karku yi azumin ne saboda kai zama za ku yi zumunci a zo a kira ka an hadu a ɗan uwa na buka azumi muka cin abinci amma idan kai dai shikenan yayi shine karaha tanzihiya wato kai salaful aulani amma idan kai yayi to ni na fi tunanin cewa Abdullahi ibn Abbas da Aisha su sun yi haka ne saboda suna kokarin nuna maka cewa azumin nafila wannan ya halatta azumin farilla wannan shine bai halatta ba su a wajensu musamman hadisin Aisha da take nuna cewa azumin na aikin haji kaga ce rahusa akai yace akan mutum an yi mishi rahusa ga wannan ga yadda suka kawo abin lam yurakhis at-tashriq an yusamna illa liman lam yajid al-hadiya bai ba da rahusa cewa ai azumin wannan ranaku ba sai dai ga wanda bai samu hadaya ba su kaga ai wajibi ne amma saboda takila wani shi wannan ya zo a Qur'ani kai dai sai aka halatta maka shi amma ragowar kuma abubuwan da aka fannanta maka kamar azumin kafara kamar kaza to duk bai shiga cikin wannan hanin ba wannan shine abin da ya fi bayyana mun a sabanin ba sani ba ko daga wata na ina sana ne lokacin dan sana ku ai bar mu karasa insha Allah ina son mu karasa hadisin baki da ai saboda kaga maganar su Aisha anan ba za ka dauki shi a matsayin magana ta cewa wai kamar suna maka sharhi ne ko bayani ba saboda wato annasin karar da suke cewa mazala ya hana azumi kuma Abu bil As ya faɗa cewa mazala yana hana su cewa yana hana su kuma ya shafi duk wani azumi na nafila da ba na nafila ba su cewa sun shiga da nafila wannan wannan baya sanya a ce za a bi ta nasu saboda su sun yi tawili wanda kuma ya tawili ya kuskure ko dai daidai ko bai daidai ba to anan dai muna da yakin cewa wannan ba daidai aka yi ba saboda mazala ya riga ya hana wannan Abu Bilal sai ce mazala yana hana mu mu yi azumi a wannan rana kuma yana umurta mu kuma kare azumin mu to kaga wannan shi ya bi cancanta a bi akan wannan shi kuma wanda shi al-mutamatti' mai shi ma ai wannan wajibi ne akan sa wani zai ce to ai me yasa aka halatta ba wata shi kuma ba halatta mun duk sauran mai azumin wajibi ba to akwai dalili saboda shi hukuncin wanda yake aikin haji ya bambanta da wanda baya aikin haji Allah ta'ala ya raba su ta hanyoyi a ta wuraren da dama daga cikin abin da ubangiji ya raba su shine wajen kabar bayi da ake yi na wannan ranar kaga shi wanda yake aikin haji ai da can wannan kabar bayi mun muna riga su farawa wanda mu ba mu aikin haji shi ne yana talbiyar sa baya fara talbiya sai da azhar na ranar layya lokacin yanzu ya yanke sun da lokacin jifa ya da sauransu zai yanke wannan labbaika labbaika da yake yi shi ke sai ya zama wanda ya kafa makafin sai ya ci gaba da kafara yadda muwa muke yi to shi kaga wato shi hukunci da bambanci hukunci da bambanci wanda ba yake da wanda yake shi ba lai yake ba abun ba haji haji yake ba saboda haka a hada su guda biyu wanda zai zama hadawa ne wanda yake akwai wato bambanci akwai wato shi al-qiyas ma'a al-fariq akwai bambanci tsakanin su banda wannan dai da wasu abubuwa da malamai ke faɗa ina ganin za mu ci gaba da wannan kusan kabarin harami kabarin bayan sallan da ake bayan lokacin sallan babban sallah ana farawa daga yawmun nahri ko yawmun arfa afwan ko yawmun arfa a gama shi da al'asar na ranar karshen ranar kuna ayyamu tashriq haka ake yi za a fara tun ranar garatu arfa wannan shi mafi inganci wa kawani yace yaji na ce arfa ai tamamin malikiya sune suka saba amma a sahih wannan kabar bari ana farawa ne tun ranar tun asubahi na ranar wannan arfa ba za ka yanke wannan kabar bari ba sai la'asar na karshen ranar kuna ayyamu tashriq ranar 13 ga wata wanda shi aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib aka ruwaito daga Ibn Abbas ba a san wani wanda ya saba ba shi Malik ya dauki cewa fa da rana azhar ne da azhar ne saboda maganan waɗannan mahajjata kan su ba sa farawa sai da azhar su da azhar suke farawa saboda duk sauran kwanakin da sauran lokutan suna sun zama sun shagalta da labbaika labbaika talbiya eh ka wannan shine abin da shi Ibn Uyayna ya faɗa su ya Ibn Uyayna daga tsaran Malik yayi ma wato wannan fahimta jara don su daga cikin malamai na Hijaz irin su Malik da suke cewa sai da fa da azhar da sauransu da sauransu wallahu ta'ala a'lam sai wanda sai ya kara cewa fa inna indana anaqan mazala adan ya bashi amsa cewa shatuka shatu lahamin abinda ka yanka wato dabba ce na da kuma cinama kawai amma ba ku laye ba sai ce fa inna indana anaqan to amma muna da karamar dabba al'anaq ita ce wato dabba tinkiya wacce take bata wuce wata hudu ba kaga wata hudu dai ai dama bata bije bai kai ai ake ai laye da shi ba to wannan shine al'anaq daga cikin al-ma'az ko kuma daga cikin adban al-ma'az sune wannan dabbobi wanda suke tumakai farare masu gashi sosai shi kuma adban sune masu wato tumakai afon awaki awaki wanda suke jajayen abun da gadi to idan anaq wannan ibn ijma ta tsaya akan wannan sahabin ne Abu Burda in ba shi babu wanda ya taba samun wannan rahusa al'ana dan haka abin da yake daidai shine layya mutum ba zai layya ba sai dai idan yana da wato jaz'a al-jaz' a cikin wato tumakai shine wanda yake wata takwa sosai daga cikin malamai suka ce wata shida har zuwa wato wata goma to wannan shine al-jaz'u dan tattara daga cikin tumakai daga cikin waɗannan wato jinsi na tumakai ko awakai wannan shine al-jaz'u to daga da ake fara yin layya wannan kuma wani mai kai zai ce a wai da su zai fara an kada kudi ba wai da wannan ake sa fara ba da musin da ake nema sani wannan in babu ne in ba yanda ka iya ko kuma yanzu mu da yake labo musa da wahala a wajen mu to sai a fara da ita al-jaz'u al-jaz'a ita ce kamar yadda nace mai wata 6 zuwa wata 8 zuwa wata 10 wannan sune malamai suke kira al-jaz'u a cikin tumakai idan kuma aka ba wannan ba to shike ne sai a ji athani thani kuma a cikin wannan a cikin dabbobi na tumakai shine wanda ya wuce shekara daya ko ya kai shekara daya har ya ma ya ketare yana da iman shiga na biyu to wannan ya zama athani shi kuma a cikin wato dabbobi na a cikin wato shanaye shine mai shekara a cikin kuma raquma shine mai shekara 6 shine athani su kaga ba su da aljazu ba wanda mutum zai dace zai yanka sa yace shi ba zai je yanka aljabu a ciki a sai dai taniya wannan shine sharadin su kawai su taniya ce kawai ake nema ba inda kawai ake da dan rahusa shine wannan na tumakai na raguna da ake yi to naka samu dan rago ne da ragon malam ko wanda bai kai ya kawo ba kafi to wannan shine magana na kusan duk malamai cewa ko ne kai da musulman ko kai da aljaza an dai a dabbobi ne saboda hadisi da Imam Abu Durda ya ruwaito ta hanyar Abu Zubair Imam Muhammad ma ya ruwaito ta hanyar Zuhair ibn Muawiya al-Ju'fi daga Abu Zubair al-Makki da shi sunansa Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki yana ruwaitowa daga Jabir cewa manzon Allah ya ce la tadbahu illa musinna kar ku yanka abun yankan ku sai dai musinna wacce take taniya kenan ta wuce ta wuce shekara daya in ta idan rago ne ya zace shekara daya zuwa shekara biyu idan kuma wato shanu ne ya zace shekara hudu ko yana ci shekara ta hudu ko ya zarce in kuma rago ne ya zace shekara 6 ko yana ci shekara 6 to manzon Allah ya ce la tadbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum sai dai idan abun yanku tsanani فتذبحوا جذعة من الضأن شيكي نسيب جيكو ساموتي تنكيا كو أكويا كو كما واني كو ننجسو سي أجا أيانكا جذعة واتا تكي واتا وشي شكرا واتا شدكو زوا حرر واتا تقوى سمكو زوا واتا قوم با وانا إسناد سا مذهب إلى إمام مسلم إسناد إلي سيه ما مسلم إلى إنا روم حجة دا رواية أبو زبير المكي أبو زبير المكي وسلم سيما لما يباسا كربار رواية سا واند بالت إبن سعد يروي توكت إيبا to wannan kuma yana daga cikin riwaya na Zuhair ibn Muawiya al-Ju'fi suna cewa yana yin dungu to amma yayin da yawa daga cikin malamai Sheikh Nasir al-Albani ya daga cikin hadisin da cikin sahih Muslim ya rawaya nashi saboda magana Abu Zubair al-Makki amma abin da yafi inganci Abu Zubair al-Bakki ana sa daga Jabir ana Amsa wasu da yawa daga cikin malamai sun yi gyara kuma sun yi rubuce-rubuce kan wannan kuma banda wannan akwai ruwaya da ake da shi da dama da manzo Allah ya faɗa wannan ma'ana din daga ciki akwai yana da shahid hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani ya ji sunan Abi Dauda cewa manzo Allah ya gaya mushi ya bashi al-jab'u wato ita wannan dabba wata bata wuce wata takwas ba sai yace to ai karamar dabba ce ce barhi bihi kai laida wannan da wannan karamar ragon to kaga manzo Allah ya faɗa banda wannan kuma akwai kuma hadisi da ake da shi daga Asim ibn Kulayb daga babansa Kulayb daga Mujashi ibn Mas'ud manzo Allah yace innal jad'a yuwaffi ma yuwaffi minhu thali wato dabba karama shi kai wata 6 zuwa 8 zuwa 10 za ta iya yin abin da mai sari za ta yi shi kai ma za ta yi saboda wannan hadisi ne wanda ke ya tabbata babu laifi a kansa sai manzo Allah yace walan tujzi'a an ahadin ba'daka ba wanda zai samu ta wannan ta 10 shi sai kai wannan malamai suna kirdiga shi a matsayin khasa'is daraja daga cikin darajoji na wannan bawan Allah Abu Niyar Khalil Bara ibn Azib wannan khasisa ce in ba shi ba wanda ya taba samu wannan daraja kuma wannan malamai suka ce a cikin shi akwai girmama sha'anin manzon Allah da manzon Allah ta'ala yayi yanda Allah ta'ala ya zartar da hukuncin da manzon Allah yayi ai kaga ba a cewa ya jira wahayi ba a'a sai ya zartar da wannan hukuncin shikenan kuma sai Allah ta'ala ya cika wa manzon Allah wannan rahusan da ya bayar wannan kuma akwai girmama sha'anin manzon Allah fihi ta'zimu qadar an-nabi sallallahu alaihi wa ta'zimu Allah qadar an-nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sauran abubuwa amma idan za mu bashi hadisi masu zuwa magana na kutuba za mu yi shi a hadisin jundub da kuma magana na yin sallar idi daidai ko mutane mutum zai iya samu da shi da gidansa sallar idi ko ba zai iya samu ba da kuma fitan mata me wato yadda hukuncin fitan mata wajen sallar idi wannan za mu yi shi a hadisin Ummu Atiya ga can a gaba ɗayan kuma za mu yi shi a hadisin Jabir amma dai da ragowar abin da zan faɗa game da wannan hadisi sai saboda mun zo mu shiga hadisi kai tsaye na hadisin Jundub bin Abdullah al-Bajali nan akwai a cikin hadisin akwai maganar cewa manzo Allah wani lokaci in ji malamai yana iya yin wani hukunci da ijtihadinsa idan Allah ta'ala yana sai tabbatar da wannan ijtihadi shi kenan sai tabbatar da shi idan ubangiji yana bukatar ya share wannan yana son ya share wannan ijtihadi da manzo Allah ya yi shikenan sai ya zo ya share da abin da yake kwatankwacin wannan alheri ko abin da yafi wannan alheri saboda shi kaga manzo Allah yakan yi wasu abubuwa a bisa abin da ya bayyana masa ba to wannan kuma bai cin karo da fadin cewa la yanzu anil hawa tunda ai ba wai san zuciya ya fada ba yayi ijtihadi ne bima arahu Allah Allah ta'ala kuma yace bima araka Allah da abin da Allah ta'ala ya garar da kai ya sa ka fahimta to idan yayi wani abu da ya fahimta kaga ba san zuciya ya ba har yanzu la yanzu anil hawa tana nan illa iya kare ubangiji kamar yadda shi kashe ubangijin ma yaka sakar da wani abu na wahayi daga baya kuma zai share ta to manzo Allah shi ma in yayi wani abu na ijtihadi Allah ta'ala ya jibe ga wato bai yadda ba zai iya kawo ta ayan wacce take ta daidai da ali wannan a alheri ko kuma ta mafita sai ya share wannan abu amma idan aka bar manzo Allah ya koma ga Allah kan wannan to babu wani sai zai canja shi Allah ta'ala ya riga ta tabbatar da wannan saboda Allah ta'ala ba ya tabbatar da ma'aikinsa akan wani doka wanda bai yadda da shi ba sannan banda wannan kuma akwai nuhalaccin wato neman kusancin ubangiji ta hanyar yanka cewa Allah ta'ala lalle yana son ibadar yanka kuma ya yarda da shi wannan zai sanya duk wani wanda yake da wata bukata wajen ubangiji to babu laifi ya yanka ya raba mu miskinai amma dai a yanka kuma wanda akwai tauhidi a ciki yankan wanda babu wani abu na shirka babu wani sofa ne na bid'a a ciki wannan malami suka ce wannan hadisi yana ƙara nuna wannan wato ma'ana din banda wannan kuma malami suka ce a cikinsa akwai wato yanayin girman sha'anin wannan sahabi Abu Niyar yanda da aka ce masa da ya fahimci cewa ranar iri rana ne da ake son a yalta mai iyali sai ya yi kokari ya kai zuwa ga wannan alherin kawai dai dan ya saba ne ba yanda aka umarce shi ba to wannan kuma akwai nuna falalansa ko da ya yi kuskure amma dai akwai wannan falalar cewa yusari'una fil khairati wa da'una raghaban wa rahaba yusari'una suna rigegeniya wajen aiki alheri shi ga shi yayi aiki na alkhairi sannan banda wannan malami suka ce akwai cewa aiki idan aka yi ko da mutum ya yi shi fi sabilillahi mutukar bai dace da abin da aka umarce shi ba to aikin nan ba da saura sai ana na ana masa bashi idan nauyi ne akan sa kaga anan duk da yayi kuskure ba manzala bai ce ai shikenan ka je niyyanka ba yace ka je an baka ladanka a'a sai aka ce sai ya kara sai ya canza wani sannan ka karbo wani mutum yazo da wani abu yace da ikhlasi amma bai dace da shari'a ba
kada ga mutane dama aikin su kenan su kawo bidiyoyi ko ba su dace da mutaba da manzon Allah ba su dace da abin da manzon Allah yi kaga a matsayin shari'a ba to idan ka kawo wannan koda da kyakkyawan zuciya ne Ibn Mas'ud yana cewa ai da yawa mai aikin mai rufin alheri ba ya dacewa saboda haka ko kai rufin alheri to ba zai yi ba sai ka dace da shari'a maiki kamar yadda shi ma Abu Niyar anan shi ma aka ce masa sai ya canja wani idan abinda mutum ya zo da shi nauyi ne da ake bin sa kamar sallah ya manta zai tashi yi sallah ba babu Allah to amma har yamma ta sai bayan wasu kwanaki sai ya tuna cewa ranar fa da yi sallah babu Allah yayi ta ko wani tuna masa cewa ai ranar ma har ka je kai kaza ka je kai kaza ka tuna mashi to wannan sallah ba zai ce wai dan ayi kwanaki ba abin sa da bashi ba a mantuwansa daban mantuwansa babu zulubi wato amma wannan alhakin na kuma yana bin sa wannan alhakin baya sarayar da cewa wannan wajibi daga wajibcin sa kuma yana dai ana bin sa sai ya zo da shi a matsayin bashi Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alheri ya tunkuɗe mana dukkan sharri abinda muka tarbi Allah ya ba mu nada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh